بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايعك يا إخوانا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكي سادواء وانا يمتشي نرانا رجوماء وانا مسلا شمي البركة مسلا شن علاج محمد انجمي انان دنبو روت اغرمي دقري جهة سبرنو ايو رانا رجوماء عشرن ددية 21 ga watan Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1430 wanda kuma yazo daidai da 11 ga watan 9 miladiya ta 2009 a wannan majalisi na tafsirin alqur'ani mai girma a inda muke cikin tafsirin suratu yusuf alaihi salam wannan kuma shine majalisin mu na 19 a wannan watan muna kan aya ta 18 ta 108 kafin mu karanto ayoyin da zamu fassara a wannan zama insha Allah zamu ansa tambayoyi guda biyu. Wannan yace shin a sallar gawa bayan kabbara harama me ya kamata mamu su rika fada kafin sallama? To yadda liman yake fada haka nan mamu za su fada. To babu bambanci tsakanin abinda ka san liman yana fada da abinda kai ma mamu za ka fada. Bayan kabbarar farko za ka karanta Fatiha. Wasu malamai suka ce za ka takaita akan ita Fatiha, wasu kuma suka ce za ka kara da sura, wanda wannan ya tabbata a sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama, karanta Fatiha da sura, sannan kuma kai kabbara sai kai salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, sannan bayan wannan sai ka sake kabbara sai kuma kai addu'a gaba mace, sannan bayan haka sai kai kabbara bayan ka gama addu'a. To in kai kabbara ta hudu to shikenan ka gama kabbarorin da ake so sai kuma sallama. Waɗannan su ne abubuwan da ake faɗa. In ka yi kabbara ta hudu ka ƙara yi masa addu'a ka sake yin kabbara ta biyar, wannan babu laifi, ya tabbata a sunna har zuwa kabbarori tara, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ma wasu daga cikin sahabbansa irin wannan sallah. Amma abin da yake mashhuri kuma shi ya fi yawaita a cikin aikin annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin sallar gawa shi ne kabbarori guda hudu. Ya ƙara akan hudu ga wasu mutane ke bantattu saboda wata falala ta musamman da suke da ita. Inda za a samu liman ya ƙara akan hudun ta kai biyar, to kada ma musu zaci cewa rafkanwa ya yi. Wannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama, sai dai idan shi limamin an sani daman bai san sunnar ba. Idan an san cewa daman shi bai san sunnar ba, ko ma yana faɗa da wannan sunnar, shi yana ganin bai dace a ƙara ɗin ba. Idan kun ji ya ƙara ta kai biyar, to wala Allah rafkanwa ce. Sa'ayu kuma ya gano cewa ya iya ƙarawa ɗin ne, saboda haka sai ya fara ɗabbaƙawa a aikace kafin ya muku bayani. A ra'ayata halin hudu ɗin ita ce tafi shahara kuma ita ce tafi yawa a cikin aikin manzo sallallahu alaihi wasallama. Ko ɗaya ko biyu duka daidai ne, kamar yadda a salloli na farilla kana yin ɗaya kana yin biyu duk babu komai. A salloli na abin da sallar jana'iza sallah ce. Menene matsayin wannan littafin Akhba'u Ibn Taymiyyah fi haqqi ahli baiti Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama? Wannan littafin wani dan taɓargaza ne. Ina jin ko dai mutumin Masar ko mutumin Siriya, irin waɗanda suke ƙoƙarin sai sun ɓata malaman sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama, sai sun nuna cewa maƙiya ahlul baiti ne, kamar yadda mabiya addini Shi'a suke ƙoƙarin su jingina wa ahlus sunna cewa maƙiya iyalan gidan annabi ne sallallahu alaihi wasallama. To saboda haka shi ya yi wannan littafi don ya ɓata sunan Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah kamar yadda muka sha faɗa a nan da wasu gurare, wato ba za ka samu wani wanda ya yi bayanin aƙidun Shi'a bayani dalla-dalla ya fito da irin miyagun kurakuransu ba, kamar yadda Ibn Taymiyyah yi a cikin littafinsa Minhajus Sunna. littafi ne da ya bayanin aqidun Shi'a yayin raddi akan su yayin kace kace da su to babu shakka wanda yayin Shi'a irin wannan dole ne su fi jin haushin sa sama da kowa saboda haka sai suke so su manna masa kin ahlul baiti wai ya musu raddi ne saboda baya san ahlul baiti kaga wannan ba gaskiya bace Ibn Taymiyyah yana girmama ahlul baiti kamar yadda kowanne ahlus sunna yake girmama ahlul baiti kuma littafin sa shi kansa Minhajus Sunnah Nabawiyyah shi kai yake da girmama Sayyidina Ali da ƴaƴansa da kuma sauran ahlul baiti wanda har ka sa ma wasu daga cikin malamai suka waro maganganun Ibn Taymiyyah da suke cikin wato Minhajus Sunnah na girmama ahlul baiti to amma kasancewar Ibn Taymiyyah yana raddi ne a cikin wannan littafi akwai abinda malamai suke kira ilzamul khasmi ta yadda za ka lizimta wa abokin husuma abinda ƙaulinsa yake lizimta ko da ko bai faɗi maganar ba amma maganar da ya furta tana ba da wannan ma'anar ya sani ko bai sani ba saboda haka idan ya kawo maganar shi Ibn al-Mutahhir al-Hilli idan zai masa raddi sai ce to wannan maganar da ka faɗa akan Abu Bakar da Umar misali ce maganar da kake faɗa mara kyau akan Abu Bakar da Umar ka ce yayi kaza yayi kaza to khawarij ma suna faɗa irin ta ko nawasib ma suna faɗa irin ta akan Ali ansar da zaka faɗa domin ka kare sayyidina Ali ita ce mu ma ansar da zamu faɗa domin mu kare sayyidina Abu Bakar da Umar in ka yadda sayyidina Ali abinda khawarij da nawasib suka jingina masa ba gaskiya bane ko bai isa ya zama na kasa ba to dole ka yadda abinda kuma kuka jingina wa Ali sayyidina Abu Bakar da Umar ba zai zama na kasa ba in ku ka yadda na kasa ne dangane da Abu Bakar to ka yadda na kasa ne ma dangane da Ali wannan ita shine ilzami ba wai ya ce shi ma ya yadda da maganar ba yakan ce wannan maganar ƙarya ce mu mun san ƙarya ne amma tunda ku kuna faɗa irin wannan magana kuna jingina Abu Bakar da Umar da Uthman to ku sani na wasif su kuma makiya sayyidina Ali su ma suna faɗa irin wannan magana da kuke faɗa su jingina Ali idan ka yadda cewa suka ce ga Ali suka ce ga Abu Bakar da Umar to dole ka yadda kuma suka ce ga Ali in kuma ka yadda sayyidina Ali wannan magana da nawasin za su faɗa akan sa ba za ta zubar masa da mutunci ba za ta zama suka gare shi ba to wajibi kuma ka yadda ba za ta zama suka ga Abu Bakar da Umar ba wannan shine abin da ake kira ilzamul khasm hanya ce ta jadal hanya ce ta taraddi a yi ma abokin husuma ilzami ko a ce maganar nan da kake faɗa fa tana nuna kaza da kaza misali a ce ai an tambaye sayyidina Abu Bakar me ye ma'anar wafaqiya sanu abba me ma'ana abba ya ce ayyu sama'in tuzillu ayyu sama'in tuzilluni wa ayyu ardin tuqilluni in qultu fi kitabillahi bighairi ilm don haka bai fassara ba ko an yi wa sayyidina Umar fatawa abu kaza bai ba da ansa ba ko ya faɗi abin da ya saba wa sunna sai Ibn Taymiyyah ce to ai in baka manta ba a guri kaza ma shi ma sayyidina Ali ai an masa abu kaza ga shi ma ya faɗi haka ba guri kaza shi ma an masa fatawa ya ba da ansar da kuma ta saba wani hadisi sahihi in har ka yarda cewa wacce magana da ka faɗa da ƙasa ce ga sayyidina Abu Bakar to sai ka yarda kuma da ƙasa ce ga sayyidina Ali to wannan fa shine ilzamin to idan irin waɗannan masu shi kamar mai wannan littafi in yazo sai ya guntsuro kawai ya guntsuro abin nan a shi ilzamin kawai iya maganar da aka ilzami sai yanko ta ba zai yanko farkon maganar ba ba zai yanko ƙarshen maganar ba sai ya dauko wata gunduwa ta tsakiya sai ya jefa a cikin littafin sai ya ce gashi Ibn Taymiyyah ya ce kaza ya ce kaza kaga Ibn Taymiyyah ba shi maganar ba yana shi kai to maganar wasu ne amma shi sai ya kawo shi to Ibn Taymiyyah a Minhajus Sunnah shafi na kaza ya ce wa sayyidina Ali jahili ka je ka duba ya faɗa da ka je ka duba sai ka ga magana ce yake korowa ta abokan husuma sannan kuma shi ma da ƙarshe ya warware ta don haka wanda zai ɗau littafin ya karanta yana ko ba Minhajus Sunnah to abin sai ya bashi takeici ce wannan mutumin ba tsoron Allah a ciki to amma waɗanda suke so su ga wasu ma sai sun samu wallan a Ahlus Sunnah a ce Ahlus Sunnah ɗin nan baƙin waliyan Allah ne irin su sahabbai da Ahlul Baiti sai a ɗauko wanda littafin a ita karantawa da dama waɗanda na ji suna suka Ibn Taymiyyah ba su da abin da suke karantawa sai wannan littafin ba wanda safai Ibn Taymiyyah suka karanta ba wani ma da ɗaya bai taɓa ganin Minhajus Sunnah ba bai taɓa ganin shi ba wani ma in ya ɗauka ba gane zai ba amma ya samu wannan ya yi masa irin wannan tsakura ɗin mummunan tsakuri ya dan tsakuro masa wasu gurare yayi masa gunduwa gunduwa ya yanke farko da ƙarshe ya bashi tsakiya wanda kamar Imam Shafi'i a cikin risala karanta risala ta Imam Shafi'i yake cewa a cikin magana akwai wacce ba za ka fahimce ta daga farkon ta ba sai ka karanta tsakiyar ta da ƙarshen ta akwai wacce ba za ka fahimci tsakiyar ta ba sai ka ji farkon ta akwai wacce ba za ka fahimci ƙarshen ta ba sai ka ji farkon ta da tsakiyar ta in ka duba cikin risala Imam Shafi'i ya kawo ta wannan tun kafin Ibn Taymiyyah wannan tabi'a ce ta kuma mutum idan mutum yana magana akwai as-siyaq akwai al-istibaq akwai al-lihaq siyaqin sa akwai as-sibaq akwai al-lihaq akwai as-sibaq magana da ya fara korowa akwai kuma al-lihaq magana da ya rufe da ita to ba za ka taba fahimta mutum ba idan baka ji farkon maganar sa ba kuma ka ji ƙarshen ta ba ka ji tsakiya ya dauko wata magana baka ji yaya ya fara ta ba yaya kuma ya kare ta don haka sai ka tashi da wata mummunar fahimta kamar yadda da yawa daga cikin masu sayar da kasa suke yi mana wani lokaci sai mun koro shubha kasa din sai ya kare don haka mun ansa shubha din shi kuma bai juya kasa din ba ana juya kasa kuma sai a ji wata magana ce daban babu ansa ga shubha ta ratsa zuciya ratsa kwakwalwa amma kuma ba ta da ansa sai ga ansa mai sauraro cikin rudu wani ma ya zaci cewa shi ma malamin ya yarda da maganar ko kuma a malamin ya kawo maganar ya kasa ansa ta to kaga wannan ya cuci mai sauraro ya kuma cuci malamin da yasa muke cewa masu kasa su rika kula lokacin da ake suke dauka idan ba za su iya samun abin dauka na zamani ba wanda zai juya kansa ko wanda ba zai kare ba har a gama karatu to ya kamata su rika matsowa kusa da abin nan din su da ya kare su juya dan ina gani hatar ko jinjin suke gaba na wani lokaci sai na yi nisa sannan sai ka ga an juya an kuma turo su to kuma haka zai je sayar wanda bai halarci karatu ba zai rika jin maganganu an fara su ba karshen su to irin wannan shine makiya wani lokaci sai su yi amfani da shi shikenan sai a tafi magana ba tare da an ji ta duka ba an ji ka fara wata magana ka koro wata shubha baka kai karshen ta ba amma kuma an datse maganar ta tsaya iya nan don haka sai a kula da wannan littafin Ibn Taymiyyah suna nan da dama suna nan fili duk da cewa an yi ta samun makarkashiya da aka yi ta musu a tarihi iri-iri na aka cewa littafin ba zo har yanzu ba sai gashi littafin sun cika duniya suna nan da masoyi da maki kowa dole ya karanta kuma kowa ya karanta dole ya jinjina masa malami ne wanda shi a karan kansa yana ɗaya daga cikin mu'ujizoji na annabi sallallahu alaihi wasallama domin karama ta waliyi mu'ujiza ce ga annabi sallallahu alaihi wasallama duk wata karama da za ta faru a cikin wannan al'umma to wani bangare ne na mu'ujizar annabi sallallahu alaihi wasallama to kansa shi kansa ilimin Ibn Taymiyyah karama ce saboda in karama ce kuma mu'ujiza ce ta manzo sallallahu alaihi wasallama ka rubuto mu je kul hadhihi sabili نعم الله يشهد قل كشي هذه سبيلي wannan shine tafarkina ad'u ila Allah ina kira zuwa ga Allah ala basiratin abisa basira ana wa man ittaba'ani ni da wanda duk ya bi ni wa subhanallahi kuma tsarkiya tabbata ga Allah wa ma ana minal mushrikin bana daga cikin masu hada Allah da wani wannan shine muka ce shine manhajud da'wa manhajud da'wa wanda dukkan wani masoyin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya wajaba yayi da'awar sa akan wannan na farko da'awar sa ta zama wato ba da'awa ce sirriya ba da'awa ce da zai rika koboye ta ba yana ainihin yin ta a asirce a boye duk abinda kaga ana babboye shi to babu shakka ba alkhairi bane alkhairi ne ba a babboye shi kamar yanda Ayyub ibn Abi Tamim as-Sikhtiyani yake cewa in kaga mutane biyu suna munajati suna babboye wasu abubuwa to ka sani cewa ba alheri suke kulla ba duk sanda zaka ga mutane ko yaushe ba sa san a san me suke kullawa to babu shakka akwai wani abu a karkashin kasa don haka da'awa ta musulunci ana so ta zama a bayyane take shi yasa Allah ce kul ka ce wato ka fito ka faɗa kowa ya ji fasda bima tu'mar ka bayyana ka fasa kwai ka faɗa abin da duk aka umarce ka da shi kul hadhihi sabili wannan ita ce tafarki na tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam guda ɗaya ne don haka dukkan wani wanda yake so ya zama mabiyin annabi sallallahu alaihi wasallam masoyin sa na gaskiya to dole ne ya bi wannan tafarkin guda ɗaya kuma tafarkin nashi yana nan a bayyane yake kan tagariya ba wai a koye yake ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai koye komai ba har ya bar duniya sai da ya isar da sako gaba ɗaya sai da Allah madaukakin sarki ya masa shaida ya isar da sako saboda haka babu wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya boye ma wannan al'umma wanda akwai shiriya a cikin sa shi yasa dukkan wani masoyin annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai ji dadi ba a ce ga wani alkhairi wata shiriya amma wai manzo sallallahu alaihi wasallam bai fada ba bai yi bayanin ta ba anan dukkan wani maso annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai ji dadi ba domin zai ga akwai jingina na kasa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai jingina tawaya zuwa ga da'awar sa a ce akwai alkhairi amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai nuna al'ummar sa ba tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da al'ummar sa har yadda za ta shiga bayan gida da zaka yi zaka shiga kai ba haya a cikin aban daki annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya bayanin wannan kamar yadda yazo a cikin hadisin Salman da Abu Ayyub al-Ansari lokacin da Yahuda suke cewa manzanku ya koya muku hatta al-qira'a allamakum nabiyukum hatta al-qira'a har ba abin nan biyan bukata aban daki sai da annabin ku ya koyar da ku suka ce na'am علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نستقبل قبلة ببول ولا غائط والا نستنجي بايماننا والا نستنجي باقل من ثلاثه احجار فالنبي يا بينا من امي شغب داكي kada mu fuskanci alƙibla kan mu bata baya kada kuma mu yi tsarki da hannunmu na dama sannan kuma kan mu yi tsarki da ƙasa da duwatsu wato hoge guda uku to yaga ya musu hatta adabu qada'il haja sai da manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana sada abin da ya shafi adabu qada'il haja annabi yayi bayanin sa amma manyan abubuwa da suka shafi tauhidi suka shafi aljanna suka shafi falala a ce akwai wani abu manzo sallallahu alaihi wasallam bai bayyana shi ba sai wasu ne za su zo daga baya su ce gashi ayi a samu lada kaga dole ne wanda yake masoyin annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai taba amincewa ya yadda da wannan ba kuma zai yi wa mutane bayani cewa abun ba haka bane domin yadda da wannan istidrakun ne ala annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ana cin annabi sallallahu alaihi wasallam gyara ko kuma ana kawo wani abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ake ganin ya manta ko ya bari don haka tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam guda ɗaya ne wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili zalikum wasaqu bihi la'allakum tattaqun wannan shine tafarki na guda ɗaya don haka ku bi shi kada ku bi wasu ƴan hanyoyi waɗanda za su raba ku daga hanyar Allah wannan shine abin da ubangiji ya muku wasiyi da shi wala Allah ko kwa samu takawa shi yasa ya tabbata a cikin musnadrak na Hakim da musnad na Imam Ahmad da wasu da dama daga cikin littafai kamar al-Mu'jam al-Kabir na Tabarani hadisi Abdullah ibn Mas'ud inda yake cewa khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqiman thumma khatta khututan an yasa'an yaminihi wa an shimalihi fa qala hadha sabilullah wa qala hadhihi as-subul ma min sabilin illa wa alayhi shaytanun يدعو إليه ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله يتي منذ صلى الله عليه وسلم يا ذان يا شات ونلاي قداء ميك توتر فلنكم أجيب لشي سي شات وسلاي يكا يتي تولى إتي حنياتا يو ويد شات وسلاي يكا أجيبا سندامة أجيبا سنهبو يتي تولى إتي حنياتا قداء كذوانا حنياتا kada ku bi waɗannan hanyoyin babu wata hanya akan daga cikin waɗannan hanyoyin face akwai shedan yana kiran mutane zuwa gare ta wato face akwai wanda zai tsaya sau da kafa yana kokarin ya ga cewa mutane wannan hanyar suka bi ba hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam guda ɗaya mai kakkiya ba kuma za ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zana hanyar sa guda ɗaya mai kakkiya sannan a gefen ta da wasu kuma ƴan kananan zane za a nuna maka hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka bi tana da tsawo amma waɗannan hanyoyin shortcut ne nan da nan za ka kai inda kake bukata cikin sauri don haka za a baka falala wacce take mai tsoka nan da nan sai ka ji ka aljanna tsundum saboda kaga mutane kuma da san falala ana so a yi bacci kuma a samu falala don haka sai ga ana ta karɓar irin wannan hanyoyin waɗanda suke ƴan gajajjeru tare da cewa kuma waɗannan hanyoyin ba inda za su kai ka wannan doguwar hanyar guda ɗaya mai kakkiya totar ita ce hanyar Allah saboda haka Allah madaukakin sarki yake cewa ka gaya musu cewa wannan ita ce hanya ta ad'u ila Allah bayan manhaji ya zama mu'lan ne wato a bayyana ake yin shi abu na biyu kuma ya kasance hanya ce guda ɗaya ita ce hanyar manzo sallallahu alaihi wasallam abu na uku kuma ya zan wanda duk yake kan tafarkin wannan tafarkin ga Allah yake kira ba yana kira ne zuwa kanshi ba, ba yana kira ne zuwa ga ya samu wani matsayi ba, ko ya samu duniya, ko ya samu mulki, ko ya samu jama'a, ko a ce shi yafi kowa, ba wannan yake yi ba. Ad'u ila Allah, kira yake zuwa ga Allah, don haka yana kira zuwa ga Allah ba kira zuwa kansa ba. Ad'u ila Allah la ila nafsi, kira nake zuwa ga Allah ba zuwa kaina ba. Saboda haka wanda yake kira zuwa ga Allah dole ne sai ya zubar da dukkan wasu huzuzan nafsi, dukkan wasu abubuwa da ransa zai ta kawata masa, wanda rabo ne na zuciyarsa, sai ya yadda wannan ya zama kawai Allah maɗaukakin sarki ya sa a gaba. Saboda haka wanda yake bisa manhaj ko minhajin nubuwa, to zai zan yana kira ne zuwa ga Allah, ba kira zuwa ga wasu ba, ba kira zuwa ga kansa ba. Sannan ala basira, wannan shine ma'alam na hudu daga cikin ma'alim din wannan manhaj. Zai zama ala basira, wato bisa basira. Basira ta kunshi abubuwa da yawa. Kalmar basira din nan ta kunshi abubuwa a karkashinta da dama. Daga cikin abin da ta kunsa, wanda shine kuma na farko, shine al-ilm, ilimi. Ilimi alladhi yumayyizu bayna al-haqqi wal batil, yanzu mutum yana da ilimi, ilimin da zai bambance masa tsakanin ƙarya da gaskiya, zai bambance masa tsakanin zare da abawa, tsakanin tsakuwa da hatsi. Dole ne yanzu akwai ilimin da zai bambance masa wannan da wannan. Ba yadda za a yi ka zama mai kira zuwa ga Allah, amma kuma babu ilimin da za ka kira mutane da shi, wannan ba zai yiwu ba. Don haka duk wanda zai yi kira zuwa ga Allah, to ya tabbata cewa ya mallaki wannan abin da ake kira basira. Basira din ya mallaki burhan, burhan din nan yaqini, burhan shar'i, burhan aqli. Ya mallaki hujja wacce take ta shari'a, hujja wacce take ta hankali, hujja wacce take ainihin ta yaqini. Don haka ba a kiran mutane zuwa ga abin nan ta hanyar shaci fadi, ta hanyar tatsuniya, ta hanyar kamakame. Dole ne abinda duk zaka gaya mutane, ka tabbata cewa ilimi ne, ka tabbata cewa ka jingina da wata dalili, da wani dalili daga Alkur'ani da Sunnar Manzo sallallahu alaihi wasallam. Dole ne ka fahimci cewa abinda zaka kira mutane ka fahimce shi, abinda duk baka fahimce shi ba, kake zaka dora mutane akan sa, ka bari ka gama fahimta sai tukunna kafin ka kira mutane a zuwa akan sa. Galibi abinda yake jawowa mutane wani lokaci ana ta samu rigingimu shine rashin assasa da'awa din ala basira. Sai ga kowa kawai rawar jiki yake zama da'iya. Da'awa din nan kuma abin nan min bal akbar muhimmatul anbiya, ita ce a'la muhimmatul anbiya, aiki ne na annabawa, aiki ne da babu sama da shi a gurin annabawa, da'awa zuwa ga Allah. To in ya zan shine mafi girman aikin annabawa, kaga bai dace a ce kuma an yi wasa da shi ba. Ya kamata wanda duk zai sa kafa cikin da'awa, to ya san cewa ya shiga cikin wani aiki ne babba. Don haka yi kokarin inganta wannan aikin, domin a wannan fage yana wakiltan annabawa ne. To bai kamata ya yi musu wakilci da mummunan, wato da mummunan kuduri, ko ya musu wakilci ainihin da mummunan tanadi ba. Ya kamata yanzu akwai kyakkyawan tanadi na ilimi. Shi yasa ba a son mutum ya rika bare-bare lokacin da zai karanta wani abu tare da ya bi ya tantance ba. Ya bibiyi waɗanda suka san abun, ya tattauna da waɗanda suke sa'anninsa, ko waɗanda suka fi shi, ko ma waɗanda suke ƙasa da shi, akan abin da ya karanta, ya fahimce shi ko bai fahimce shi ba. Dan sau tarewar lokaci wasu sukan karanta mas'ala a cikin littafi, ba su gama fahimtar mas'alar ba amma jikinsu yana bari, suna rawar jiki su fito su faɗa abin da suka karanta tare da cewa ko ba su fahimta ba. Sai ya gama farinsa, ka ce a ina ka gani, sai ya ce a littafi kaza, sai ka ɗauko littafin ka ce nuna min, sai ya nuna maka shafi, ka karanta, sai kaga cewa shafin fi wadin wa huwa fi wadin akhar, shafin yayi wani guri shi kuma yayi wani guri daban, yayi gaban shi kuma yayi yamma, ko kudu ko shi yayi arewa, ko yayi sama shi yayi ƙasa. Saboda haka ga kwata-kwata ba su haɗu ba, sai to ai wannan ba haka ake nufi ba, amma shi yayi wannan mummunan fahimta, ko kuma wata ƙayyarar matsala ce wanda ana koro maganganun malamai, sai ya ci karo da wata magana cikin maganganun da ake korowa, ya kasa haƙuri ya ƙarasa maganganun, shikenan sai ya fita ya ce ai a littafi kaza an ce kaza, tare da cewa a cikin littafin an rushe maganar. Yanzu kana karanta littafin Ibn al-Qayyim al-Juziyya, Ibn al-Qayyim al-Juziyya yakan faɗaɗa wajen hikaito matsaloli, ya shiga kawo maganganun khasum da hujjojinsu, yayi ta kawo hujjoji, yayi ta kawo hujjoji, har kama manta cewa shi wai ina yake. Yanzu ka buɗa littafin sa Ilamul Muwaqqi'in, yana magana akan qiyasi, akwai qiyasi ko ba qiyasi, da ya shiga kawo hujjojin masu kiyasi in ina nan ka karanta sai karanta shafi 20-30 duk hujjojin mutane guda yake ta kawowa to ka karanta shafi wato 10 ka karanta 15 wataƙila ka karanta 20 din ba shi kuma yayi shafi 30 ko 50 ka kasa hakuri ka kammala sai ka ji ka gamsu da waɗannan hujjojin tare da cewa kuma zai biyo daga baya duk ya ringa bin su ɗaya bayan ɗaya duk ya rusa su saboda haka an gama maka gini akan ruwa ka yadda ka hango ka walwalliya an san ka walwalliya sharaf saboda haka kana zartar ruwa ne sai ka zo ka ga babu komai to irin wannan wanda bai nutsu ba a wajen karatu sai kaga cewa ya shiga wani waji daban ya shiga wani hali daban kuma aka samu mutum ya hada da rashin ikhlasi ga karancin karatu kuma ga rashin ikhlasi kaga bala'i kenan kamar ka ba mahaukaci giya kaga bala'i kenan ga shi ba ilimi kuma ga shi ba ikhlasi to irin wannan in yazo yayi kwamfalan gobe ka zo ka ce da shi ka kwamfala fa agu kaza to ba zai yadda yazo warware ba ya zama masa kuma abin da'awa abin aqida kuma zai kaba kungiya akan wannan ai ta rigima da shi ba zai taba sauka ba kaga wannan bala'in ya assasa abu tun farko ba ala basira ba yana daga cikin ma'anar basira al-hikma ودع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن والله yana daga cikin basira din al-hikma wal-maw'izah al-hasana wal-jidal billati hiya ahsan ya zama akwai hikima kana sanya komai a bahallinsa shine hikima wad'u kulli shay'in fi mawdi'ihi komai ka sa shi a bigiransa kada ka zo kai tsanani inda ya kamata ai laushi inda ya kamata ai sauki ka tsananta kada ka zo kuma kai talausa sawa inda ya kamata a tsananta wad'u an-nada fi mawdi'i as-sayf bil-ula mudirrun ka wad'u as-sayf fi mawdi'i an-nada dan zaka zo ka kawo gurin da za a sa takobi sai ka sa raba ko gurin da za a sa raba sai ka zara takobi kaga wannan zaka cutar saboda ka san kowanne abu a ina ya kamata ka sa shi wani gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka ji yayi fada wani gurin kuma sai ga yayi lallashi kowanne abu akwai mahallinsa wanda yana daga cikin hikima sanin sunnonin manzo sallallahu alaihi wasallam da yadda ya kira mutane zuwa ga wannan sunna din yana daga cikin hikima duk sanda ka kirawo zuwa ga mustahabbi abinda yake mustahabbi ne sai kaga mustahabbin nan zai raba kan mutane sai ka hakura da shi wannan yana daga cikin hikima idan ka san cewa barin mustahabbi li ta'lifil qulub wajib abinda yake mustahabbi ne in an ce mustahabbi ma'ana sunna ta zo da shi amma kuma yin sa zai kawo fadace zai kawo rarrabuwar kai haduwar wato zukata da haduwar kai da samun wato dunkuyewa guri guda wannan wajibi ne kaga ba za ka kaddamar da mustahabi akan wajibi ba mutum ne ya zo guri mutane ne ba su san wato yanzu ake koyar da su karatu ko kuma a'a guri ne wanda awam suna zuwa da yawa wanda ba su yi karatu ba kawai yana shigo a masallaci sai ya tuɓa takalminsa sai ya daga takalmin sai ya shashare kasa sai ya shigo kawai ya shiga sahu da takalmi sai jama'a za su yi mamaki ya ba zai aje takalminsa ba haka wasu suka ga hakuri wasu suka kasa hakuri suna ta zungurarsa ana sallah suna ta zungurarsa har aka gama sallah wasu suka waiwo cikin fusata ya za ka shigo da takalmi sai ka ce sunna ce ya ba za ka yi sunna ba ai ba ku isa ba sai an yi sunna masallaci kuma na Allah ne وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد sai kama fada kaga yanzu ba kake ga mutu wani abu sunna su fa ba san wani abu sunna ba abinda kawai za su dauka kare da Allah sai yanzu ka shiga dakin babanka ka taka masa katifa abinda kiyasin da zai maka kenan ka yadda yanzu ka shiga ka taka babanka katifa da takalmi yanzu kana nufin babanka yafi mutunci akan Allah kaza abinda zai kawo maka kenan to kaga baka fahimtar da shi ba ka zo kana yin abinda zai kawo wani hatsaniya wataƙila ma a lokacin su ma duka kamar yadda Alwan Sharif yake faɗa a cikin littafinsa Mi'yarul Mu'rab yake faɗa yake cewa akwai wani wanda ya shiga wani ƙauye ya shiga masallacinsa ya yi sallah da takalmi suka kashe shi a ƙauye ka shiga kauye kuma ka shiga da musakalmi a masallacin su kai sallah kauye za su gawa wani sheidani ne ya shigo mana gari za ka so kashe shi to yanzu wannan hikima ce ba daga cikin hikima ad'u ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izati al hasana yanzan akwai lin akwai risk musamman ma idan da'iya kaga cewa al mad'u wanda kake kiran sa din nan kaga cewa bai fahimta ba yayin da ya zan bai fahimta ba lokacin yafi kamata ka tausaya masa ba a lokacin ne zaka fi tsananta masa ba Allah cewa a gaya fir'auna wa qula lahu qawlan layyina a gaya masa magana mai laushi akwai wanda ya kai fir'auna kafirci da taurin kai amma Allah cewa annabi Musa alaihi salam da shi da Harun ku gaya masa magana magana mai laushi to idan har za a ce wa fir'auna a gaya masa magana mai laushi wane ne kuma zaka daidai ta da fir'auna ko kace yafi fir'auna shi sai dai a kausa ta masa daka akwai al-mau'izatu al-hasana Allah ce wajadilhum billati hi ahsan ba wai wajadilhum bil husna ba ba wai wajadiltum bil hasana ba wajadiltum billati hi ahsan in ka tashi jidali da su kai ja da su da abin da yake hanyar da tafi tasu kyau wato ba ma mai kyau ba kawai a'a hanyar da tafi kyau in akwai hanyar da tafi wanda kake yi ba kyau kai amfani da ita ka duba idan Allah madaukakin sarki lokacin da zai kama sun kafirai da mu'minai cewa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dalalin qul la as'al la tas'aluna amma ajramna wa la nus'alu amma ta'malun ka duba yadda Allah madaukakin sarki koro magana wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin mu ne ko ku akan shari'a ko akan bata kaga ba ce ku batattu ba mu shiryayyu ko mu ko ku akwai wanda yake kan shari'a akwai wanda yake kan bata qul la tus'aluna amma ajramna ba za a yi muku tambaya kan laifin da muka yi ba Allah ba zai tambaye ku kan laifin da muka yi ba sai ce wala nus'alu amma ta'malun bai ce wala nus'alu amma tujrimun ba da yake maganar kansu sai ce laifinmu amma bai ce ku kuma ba za a tambaye mu akan laifinku ba sai ce ba za a tambaye mu akan aikinku ba kaga wannan kyautata magana ce ga abokin husuma duk da shi yake kan daidai amma da ya tashi sai ya jingina ijramin zuwa gare su la tus'aluna amma ajramna su kuma su ne mujrimai din amma sai kuma yace wala nus'alu amma ta'malun to duk wannan yana daga cikin aljidalu billati hi ahsan wala tujadilu ahlul kitabi illa billati hi ahsan duk da yadda ahlul kitabi suke ashaddu an-nasi adawa lillazina amanu amma duk da haka Allah yake kada ku yi jayayya da su illa billati hi ahsan wannan yana daga cikin bas yana daga karkashin basin basira sannan yana daga cikin basira mura'atul maslahati al-amma wa taqdimuha ala al-maslahah al-khassa hal kullun kai mura'atin maslaha ta jama'a ta kowa da kowa akan wata maslaha ke bantacciya duk abin da zaka yi idan zai cutar da maslaha amma ko da kuwa akwai maslaha khassa to kaka yi sai ka duba cewa ai maslahar jama'a ta duka ita ce ya kamata ai la'akari da ita ba maslaha ta ta wani kadai ba ko maslaha wasu ƴan tsadani wannan yana daga cikin basira yana daga cikin basira a lokacin da kake muwajaha da waɗanda ba su fahimce ka ba ya zama na kana da iddatu khiyarat kada ka wato takura kanka a cikin wasu hanyoyi guda ɗaya ko biyu kawai ka ce in ba wannan ba ko wannan ka ce ko su gane ko a mutu ko dai ku gane ku yadda ko kuma a mutu wannan baya daga cikin hikima baya daga cikin basira ka duba Abdullahi ibn Huzafa as-Sami kowa ya san kissarsa lokacin da Romawa suka kama musulmi suka kama shi daga cikin waɗanda aka kama a wannan lokacin Kaisar na Rom ya sa an rura abin nan wuta an soya mai yana tafarfasa bayan duk hanyoyin da za a bi a sa shi Abdullahi ibn Huzafa ta sami ya zama Kirista an yi an yaƙi aka ce to a jefa shi cikin wannan man tafasasshen man aka zo lokacin da za a jefa shi sai yake kuka sai a shekara tsoron mutuwa sai wallahi ba mutuwa ke tsoro ba kukan da yake ransa kwaya ɗaya ce da zarar aka jefa ta fita shikenan bai da wata ran kuma da za a kuma jefa shi ta biyu ta uku ta uku ta hudu ai ta jefa shi yana konewa sai ke kukan da yake kenan wannan sai ya bawa shi shi abin nan shi Kaisan sai ya bashi mamaki wannan ne mutum ne wannan ka ki shiga addinin mu kuma ka ki yadda abin nan ka ki jin tsoron mutuwa sai ya ce da shi to ina neman kai abu guda daya idan ka yi shi zan saki dukkanin al'asra kamammu da suke hannuna da musulmi duk ribatattun yaki da suke guri na zan sake su yace me kake so in yi yace in baka kaina ka sumbace shi sumbatar kai a gurin Balarabe alama ce ta girmamawa in Balarabe kanka ko ka tsotsikan shi alama ce kana ganin girman sa to wai yanzu abin da yake so ya samu kenan a gurin Abdullahi bin Khuzafa in ya yadda ya sumbaci kansa shi kuma zai saki dukkan fursunoni da suke gurin sa na musulmi a lokacin da ake neman sa da wani abin da shi maslaha sace shi kadai ku duba yadda ya tire har ma bakin ci yake yi zai yi shahada guda daya ba da yawa ba anan maslaha sace shi kadai amma a karo na a wannan karan na karshe maslaha ba kashi bace shi kadai maslaha ce ta duk musulmi sai ya ce in wannan ne ba komai zan yi ya bashi kansa ya tsotsa ya saki ya aka saki musulmi gaba daya da ya dawo Madina sayyidina Umar ya ce haqqun ala kulli muslim an yuqabbila ra's Abdullah ibn Khuzafa haka yace ni zan fara ya kama kansa ya tsotsa yace kuma haƙƙi ne duk musulmi ya tsotsa kansa idan irin dan zafin kanmu ne ce ka ba da mu wallahi ka ba da mu to me ya kashe mu din bana ya kashe mu anan kaga shi maslaha sa kawai yake duba don haka dole ne idan kana kira zuwa ga Allah sai ya zama akwai basira akwai mura'atin almaslaha al'amma akan almaslaha al-khassa wannan duk yana daga cikin abinda malamai suka fassara albasira kuma za ta shiga ciki saboda haka wannan yana tsarawa dukkan wani da'iya manhaj ma'alam ko ma'alim na da'awarsa ana wa man ittaba'ani da ni da waɗanda duk suka bi ni ashe kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ala basira ya kira mutane a bisa da ilimi da hankali da tunani da mura'atin masalih yayi mura'atin maslaha abinda yake mustahabi ya bar shi saboda maslaha amma ba shine yake cewa Aisha laula anna qaumaki hadithu ahadin bi kufrin la hadamtu al-ka'ba wa la banaytuha ala qawa'id ibrahim wa la ja'altuha laha babain baban yadkhulu fihi ad-dakhil wa yakhruju minhu wa baban yakhruju minhu yace ba dan jama'arki basu dade da barin wato kafirci ba wato ba dan quraisha basu dade da shiga musulunci ba da sai in sa a rushe ka'aba a dawo da ita akan harsashin da annabi ibrahim ya gina ta akan sa in sanya mata kofofi guda biyu kamar yadda annabi ibrahim ya gina ta ya sa mata kofofi guda biyu kofar shiga da kofar fita ka duba wannan shine abin da annabi yake so shine ma huwa mahbubun lahu sallallahu alaihi wasallam yayi wannan to amma mura'atin maslaha shin ya maida ka'aba ala asasi ibrahim ya sa mata kofofi biyu aw la ko ko musulunta jama'ar sa musulunta inda a ce yayi haka to zai bazan mutane sai a ce yana da awar shi yana bin addinin annabi ibrahim amma gashi yana rushe ka'aba to duba da wannan ya fasa yana ganin munafukai waɗanda suke tutar da shi su tutar da musulmi su tutar da irinsa su haɗa kai da kafirai yana ganin su amma kuma ya ki yadda a taɓa ko ɗaya saboda ka aje ana cewa Muhammad ya qtulu ashabahu barin su za su ci gaba da tutar da musulmi za su ci gaba da tutar da da'awa alam tara ila allazina utu nasiban min alkitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladina kafaru ha'ula'i ahda min alladhina amanu sabila haka suka zo suna cewa kafirai amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bar wannan saboda ya fasa kashe su saboda irin abin da zai kashe su din zai haifar na kasa fahimtar addinin sa a kasa fahimtar sa a ce yana ma kashe sahabban sa to duk wannan yana da cikin basira ta da'awa ana wa man ittaba'ani, duk wanda zai bi manzo sallallahu alaihi wasallam dole ne shi ma yayi da'awa ala basira cewa subhanallah, sarki ya tabbata ga Allah, wa ma ana min al-mushriki, wato zai yi da'awa kuma yayi ta akan tauhidi, akan tsarkake Allah, akan kore shirka. Wannan yana daga cikin awlawiyatud da'iya. Kafin da'iya ya fara kira, to ya san menene farkon abin da ya kamata ya azu mutane akan sa, ya gane cewa tauhidi, kira zuwa ga tauhidi shine farkon abin da ya kamata. Fal yakun awwala ma tad'uhum ilayhi an yuhidullah, zama shine farkon abin da zaka kira mutane zuwa gare shi. To shi kansa sanin awlawiyat, abin da yafi dacewa ka fara da shi, yana daga cikin basira. Kada ka bar awlawiyat, ka kama wasu abubuwa waɗanda lokacin su ma bai yi ba, ba ka da ƙarfin su, ka zo kawai ka ce wallahi jihadi za mu yi, do a shirya. Mutane ga sunan ba a san tauhidi ba, a san komai ba, sannan kuma ga yadda rayuwar take, baka duba irin zurof ɗin da ake ciki ba, na ƙasarka da na ƙasashen makota da ƙasashen duniya duka, kawai sai ka zo ka ce kai za ka yi jihadi. Wannan mughamara ne ko kuma abin nan tadhiya ne bil istiratijiyyat al amma ta da'awa. Dole ne in za ka yi da'awa kai mura'atin, wannan ya saba wa al basira ɗin da Allah maɗaukakin sarki ya nuna cewa tana daga cikin ma'alim na da'awa. Allah ya ce wa ma arsalna min qablika
ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim ahli alqura afalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تحسبون.
الله يقول ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا غبانك بما أيقود وسما زنيبا سي مزاجي نوحي إليهم وأن لبكي مسواهي من أهل القرى دقمتانا وتبراني afalam yasiru fil ardi ashe ba za su yi tafiya a doran kasa ba fayanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim su ga yadda karshen al'amarin waɗanda suka gabace su ya kasance wala darul akhirati khair kuma lalle gidan lahira shine mafi alkhairi lilladhina taqaw ga waɗanda suka kiyaye dokokin Allah afala ta'qiluna ashe ba za ku hankalta ba. Allah ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan ba mu aiko da wasu gabaninka ba face mazaje, mazaje muka aiko, mutane muka aiko domin suna ganin yaya za su bi mutum a basharan minna wahidan nattabi'u, mutum guda ɗaya daga cikinmu za mu bi, yaya za su yadda su bi mutum tare da cewa Allah maɗaukakin sarki bai taɓa aiko da wani manzo ba face mutum ne daga ƴan adam, namiji ne daga cikin ƴan adam. Ubangiji maɗaukakin sarki yana cewa ma mana annasi an yu'minu idh ja'ahumul huda illa an qalu ab'atha Allahu basharan rasula qul law kana fil ardi mala'ikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna 'alayhim min as-sama'i malakan rasula. Ba abinda yake hana mutane su yi imani face sai fadar da suke cewa yanzu Allah zai aiko mutum shine manzo, a yanzu mutum za a aiko shine manzo. Allah ya ce da a ce a doran ƙasa mala'iku ne suke tafiya a kanta a nutse, to da sai a aiko musu mala'ika, amma tunda ku mutane ne mutum za a aiko muku. Wa qalu laula unzila alayhi malak wa law anzalna malakan laqudiya al-amru thumma la yunzarun wa law ja'alnahu malakan laja'alnahu rajulan wa lalabasna alayhi ma yalbisun. Ce dan me ba za a saukar masa da mala'ika ba, ce to da za a saukar da mala'ika da shi kenan, duk sanda ga mala'ika ya sauko to al'amari fa ya ɓaci. In dai Allah zai turo mala'ika zuwa ga wasu mutane to ƙarshe azaba ce kuma za su sauka. Walau ja'alnahu malakan, da Allah zai sanya shi mala'ikan ne, na ja'alnahu rajulan, da mutum za a sa shi ba zai zo a mala'ikan ba, don mutane ba su iya jurewa ganin mala'ika. Wala labasna alaihim ma'alisu, da kuma shi kenan sai shiga ruɗin da suke ciki, ba za su fita daga cikin ruɗinsu ba. Da sun ga mala'ikan mutum sai ce ba mu yadda ba kai mala'ika ne, kai mutum ne, ƙarya ake yi mana, kana so kai mana damfara ne, kace kai mala'ika ne, kai mutum ne, ba za mu yadda ba. Kaga an koma cikin ruɗu na farko. Saboda haka Allah maɗaukakin sarki bai taɓa aiko da wasu ba, face mazaje kuma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim fasalu ahla adh-dhikri in kuntum la ta'lamu bil bayyinati wadh-dhubur wama arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilayhim fasalu ahla adh-dhikri in kuntum la ta'lamu wama ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'ama wama kanu khalidin ubangiji bai taba aiko da wasu ba sai mazaje su yake aikowa mutane mazaje a matsayin manzanni kuma ubangiji bai sanya su jiki ne wanda baya cin abinci ba wa qalu ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fi al-aswaq wai ma maki suke ya ake yi wanzo ne kai kuma ka ci abinci kuma a rika ganin ka a kasuwa kana sayen bukatarka to shine Allah madaukakin sarki ya ba su ansa cewa duk manzanni da Allah yake aikowa da irin wannan sigar yake aiko su yana aiko su ne a matsayin mutane bai taba aiko da wani manzo ba wanda yake ba mutum ba wama arsalna qablaka min al-mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fi al-aswaq babu wani manzo da Allah madaukakin sarki ya taba aikowa face yana cin abinci kuma yana zuwa kasuwa mal masih ibn maryama illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulan at-ta'am saraka duk suna cin abinci mutane ne don haka ba mu aiko da kowa ba sai mutum wannan kuma shi yafi dacewa domin ku iya koyi da abin da yake inda mala'ika ne sai ku ce waye zai iya koyi da mala'ika abinda mala'ika yi kuma mu mutane a ce za mu gaskiya ba a yi mana adalci ba gashi ma an yi shi mutum ne amma wani lokaci sai ka ga an ce ai shi annabi ne duk da ba mutumin to ina kuma a ce mala'ika ne kaga anan sai a fi samun hujja to shi yasa Allah yake cewa ba arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhi wannan aya ta sa malamai da dama suke cewa babu annabiya wato ba a aiko da annabiya ba sai dai annabi amma annabiya babu annabawa cikin mata wannan shine kaulin jumhur duk da cewa akwai wanda suka saba ma wannan Abu al-Hasan al-Ash'ari yana cewa Hawwa abin nan ce annabiya ce haka nan Sara annabiya ce haka nan Maryam annabiya ce Ibn Hazm kam shi dama ya bude kofar da yawa ya shigo da mata da dama ya ce duk annabawa ne annabawa ana samun mata sai dan me ba za a samu mata ba ai annabci shi ne a yi wa mutum wahayi in ko za a yi wa mutum wahayi shi kenan ya zama annabi domin annabi daga annaba ne wanda duk Allah ya bashi labari ta hanyar mala'ika shi kenan ya zama annabi to kuma ga Maryam alaihi salam وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين ملائكو سكا جاي متى الله يا ذاتك يا تركك يا ذاتك يا فيفيتاك أكن صورا متى للدنيا سنن فتمثلنا بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا تجاشي أي مغنى لإيسا باكي لباكي sai rasulu rabbiki kuma daga Allah ne aiko shi fa shine annabcin bai ce kenan saboda kai ta annabi ya ce yace ita ma Sara matar annabi Ibrahim alaihi salam annabi ya ce wa imra'atuhu qa'imatun fa dhahikat fa basharnaha bi ishaq wa min wara'i ishaq yaqub qalat ya waylata alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha in hadha la shay'un ajib qalu ata'jabina min amri Allah رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد شيتو غاشي الله ملائكو سنجي مغانا ديتو كما دقاء الله شيتو راكا ميتو بزيسا بزيسا تزما النبي أبا أم موسى ما فكت يتي إتماء النبي أتي وأوحينا إلى أم موسى أن ارجعيه فإن خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجائلوه من المرسلين شيتو غاشي أني متى واهي نعاك يتي دب annabani har su abin nan Asiya imra'atu fir'aun shi ita ma annabi ya ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya hada ta da Maryam ya hada ta da abin nan yace kamula min ar-rijali kathirun wa lam yakmul min an-nisa'i illa Maryam wa Asiya bintu Imran wa Khadija bintu Khuwaylid shi gashi annabi ya jera ta cikin abin nan to amma kuma ya faɗi Khadija ma annabi ya ce to saboda haka Ibn Hazm shi ya kafe akan cewa za a iya samun annabiya yace kuma wannan aya wa ma arsalna min qablika illa rijalan ay magana mursaluna ake ba magana anbiya galsal sai mursaluna ne arsalna don haka shi magana annabci zallaki annabcin da babu sofanan manzanci a ciki amma jumhur sun saba ma wannan ra'ayi nashi jumhur sun ce ba a samun annabi sai namiji suka ce kuma waɗancan hujjoji da ya kawo wannan wahayi ne na ilhama kuma ba lalle bane duk wanda mala'ika zo yi magana da shi ya zama annabi kin ba haka ba ai akwai da yawa wanda mala'ika sun zo sun yi magana da su kuma ba annabawa bane mutumin da zai je ziyara dan uwansa mala'ika tare shi ba mala'ika ne yi masa magana ba shikenan ya zama annabi daga ran nan kaga bai zama annabi ba mala'ika jibril ya zo duk da cewa ya zo ne gurin abin nan gurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama amma kuma sahabbai duk sun gaishe sai da ya tafi sannan ake ga musu cewa mala'ika abin nan ne sannan ya zo ya gaishe da ya kawo gaisuwar abin nan gaisuwa zuwa ga Aisha mala'ika jibril shikenan ta zama annabi almuhim ganin mala'ika ko jin maganar mala'ika ba shi kadai wannan ba shi yake nuna mutum ya zama annabi ba don haka babu annabiya wannan shine kauli raji babu annabiya saboda annabci wani matsayi ne madaukaki kuma wanda duk yake annabi ne shine sama da wanda duk suke karkashin sa mace kuma kasa take da namiji ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa inda an bata annabta to zai zama tana da qawama kuma mace ba za ta iya yin waɗannan abubuwa da ake bukata annabi yayi tunda kauli rajihi na annabci shine wanda aka yi masa wahayi sannan kuma aka bashi shari'a yake aiki da ita koda ko ba a bashi sabuwar shari'a ba yana aiki da littafan da annabawan da suka gabace shi inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu lilladhina hadu kaga at-taura annaba da yawa sun yi hukunci da ita ashe annabi a cikin al'umma sa shi yake musu hukunci to ya za a yi mace ta zama ita ce annabi maza da mata suna zuwa gurin ta na musu hukunci wannan babu shi yasa a lokacin ma'mun an zo da wata mata aka ce ga ta ce ita annabiya ce sai ma'mun ya ce أتشهدين أن محمد رسول الله وأن ما جاء به حق قالت نعم هي ده cewa annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ne na Allah kuma duk abin da yazo da shi gaskiya ne tace kwarai da gaskiya ta yadda shi to yace la nabiyya ba'di tace sadaqa rasulullah lakinnahu lam yaqul la nabiyya ba'di sai gaskiya ya fada amma ai ba ta la nabiyyata ba ita kuma nabiyya ce saboda haka in banda sijah laraba su ba san wata mace ta zo ta yi da'awar annabci ba ma da'awa ma su hatta a kila laraba lokacin da sijah ta zo ta yi da'awar annabci wasu daga cikin wanda suka bi ta daga baya kuma suka gane cewa ba gaskiya bane dan ita kanta ana cewa ta bayan kashe musailama ta tuba ta dawo ta koma musuluncinta a lokacin wani yake cewa asbahat nabiyyatuna unsa nutifu biha wa lam tazal anbiya'ullah zukrana fala'natullahi wal aqwam kullihim ala sijah wa man bil lawmi aghrana yace kowa da kowa annabin shi namiji ne mu kuma annabiyan mu mace ce mun zagaye ta shi kanzai yana takaici yace to Allah ya tsine wa sijah da duk waɗanda suka abin nan suka rude mu a'ani musailamat al-kazzab la suqiyat azza'uhu ma amuznin aina ma kana saboda haka hatta su kansu larabawa sun fahimci cewa ba a aiko da annabi cikin mata wato ba a aiko da mace annabiya Allah ce afalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim ashe ba za su yi tafiya a doran ƙasa ba su ga ƙarshen al'amarin waɗanda suka gabace su yaya kasance waɗanda suka yi faɗa da addinin Allah yaya ƙarshen su ya kasance Allah a nan ayar ya nuna mana cewa yana aiko da annabawa min ahlil qura shine maganar da bayyano min ahlil qura daga cikin mutanen birane daga cikin birane ake fito ai minal mudun ba daga ƙauyuka ba mun yi magana akan saboda mutanen birni sun fi cakuɗuwa da jama'a don haka sun fi sanin yaya za su yi ta'amuli da jama'a sun fi haƙuri da juriya sama da mutumin ƙauye saboda haka ɗabi'unsu sun fi taushi sun fi laushi sun fi sanin yadda za su yi zamantakewa shi yasa Allah yake ɗauko ainihin annabawa daga cikin mutanen birni amma mutanen da suke kauye musamman kauyen da ya nesa da biranen da zasu da zai ainihin samu wani abu na ilimi a gurin sa to zaka samu kamar yadda Allah ce al-arabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajjaru an la ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasulihi shi yasa ata da yake cewa min ahli al-qura lianhum a'lamu wa ahlamu min ahli al-umur min ahli al-umur yace Allah ya ce min ahli al-qura saboda su suka fi ilimi su suka fi juriya sama da waɗanda suke zaune a kauye shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbir ala adahum khairun min alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbir ala adahum mu'minin da yake takuduwa da mutane yana hakuri bisa cutarwarsu yafi sama da mu'minin da baya takuduwa da mutane ballantana ya hakuri bisa cutarwarsu Allah ya ce wala darul akhirati lalle gidan lahira wala darul akhirati lalle gidan lahira khairul lilladheena taqaw shine mafi alkhairi ga wadanda suka kiyaye dokokin Allah shine mafi alkhairi ga abinda za su samu a nan duniya shine mafi alkhairi ga dukkan abinda za su samu a nan afala taqiluna Allah ya ce ashe ba kwa hankalta ba Allah madaukakin sarki yana cewa inna lanansuru rusulana walladheena amanu fil hayati ad-dunya wa yawma yaqumu al-ashhad yawma la yanfa'u adh-dhalimeena ma'dhiratuhum wa lahum al-la'natu wa lahum su'ud dar don haka wadanda suka zama masu imani su Allah madaukakin sarki ke ba wa nasara sannan kuma suke da kyakkyawan makoma ranar gobe kiyama sabanin wadanda suka yaki annabawa suka yaki gaskiya su kuma wadannan ranar da ubangiji zai tashe su za su gamu da la'ana sannan za su gamu da mummunan ainihin masauki Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu a ƙarshe akwai karatu insha Allah na mata da safi a nan karfe 10 insha Allah gobe akwai lacca da zan yi ga mata zalla kawai karfe 10 zuwa abinda Allah madaukakin sarki ya huwace wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.